بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 8 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 24 ga watan Septemba shekara miladiya ta 2020. wannan shine darasi na 48 cikin jerengen darussa daga littafin siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya wallafar Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rusu ne shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci da gudanar da dukiyar al'umma. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Kafin mu shiga cikin karatu daga wannan majalisi namu na masallacin gidan marigayi Alhaji Tsoho da ke nan bayan garejin Baba Kaduna a titin gaskiya da ke nan tudun wada a Zaria a Nigeria, muna mika ta'aziyya zuwa ga daukacin al'ummar kasar Zazzau da iyalai da hakimai da sauran al'umma da ƴaƴa da jikoki da dukkanin waɗanda abin ya shafa sakamakon rasuwa wanda Allah subhanahu wataala ya ɗauki rayuwar sarkinmu na kasar Zazzau marigayi Alhaji Dr. Shehu Idris, Allah ubangiji ya gafarta masa, wanda ya rasu a ranar Lahadi da ta gabata. Ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi, jinya da yi Allah ya sa ta zama kafara, Allah ya sa ya canye fiye masa nan. Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ya yaukaka makwancinsa, Allah ya maye masa bayansa, Allah kuma ya samu mu cika da imani idan mun tashi mutuwa. Amin, amin, amin. Kai tsaye za mu tashi a inda malam yake cewa wa tadammana kullu wa tadmanu kullu ta'ifatin ma atlafat lil ukhra min malin min nafsin wa malin wa illam yu'raf aynul qatil li anna at-ta'ifata al-wahidata al-mutamanna'u ba'daha bi ba'din ka ash-shakhs al-wahidi. Yana magana akan matsalar wato idan mutane da yawa suka hadu suka kashe mutum daya ko suka je suka yi fashi, cewa da wanda ya shiga asalin aikin fashin, da wanda ya musu wato leken asiri, da wanda ya tsaya tara hanya, da wanda ya dauki bindiga shine ya kisa ko ya harbi, dukkanin su laifin su iri guda ne. Idan aka zo hukunci iri ɗaya za a yi musu, shine yace wa tadmanu kullu ta'ifatin ma atlafat lil ukhra, dukkanin wasu al'umma za su biya abinda suka lalata ma abokiyar hamayyar su. Domin ya buga mana misali ta yadda ake samun aikin kirki idan an hada an yi shi a tarayya akan lada, haka aikin banza ma idan an hada an yi shi a tarayya akan zinubi, to haka wajen biyan dama min nafsin kaman kisa wa malin ko dukiya abinda aka lalata za a hada a biya. Wa illam yu'raf aynul qatil, ko da ba a san wane ne asalin wanda yake san ba, a ce wasu mutane biyu uku hudu ko biyar suka taru suka yi ma wani duka har ta kai ga ya mutu, to ba sai an tantance wane ne wanda ya mishi dukan da ya ja kisan ba, wane ne wanda ya harbi, waye wanda ya taka wuka, wane ne wanda ya kaza, wanda shine ya ja kisan, dukkaninsu za su yi tarayya akan wannan laifi sawasiya. Malam ya ce da anna ta'ifatal wahidata almutamanni'u ba'daha bi ba'din, domin kungiya kwaya daya wacce suke majunansu, suke taya junansu, suke tarewa junansu, suke zama wato kwaba ga junansu ka shakhsil wahidi, ana daukar hukunci su kamar mutum ɗaya ne. Wa amma idza akhadhu al-mala faqat, idan yan fashi ya zama kuɗi kawai suka karba, walam yaqtulu, ba su kashe komai kowa ba, kama kad yaf'aluhu al-a'rabu kaseeran, kamar yadda mafi yawan mutanen ƙauye suke yi a wancan zamani nasu. Akwai ƙauyawa barayi waɗanda kawai kuɗin suke nema, ba za su ji wa kowa rauni ba sai in mutum ya ki ba su. Fa innahu yuqta'u min kulli wahidin yaduhu al-yumna warijin risara, to waɗannan za a yanke ma kowane ɗaya daga cikinsu hannunsa na dama da kafarsa ta hagu, inda aksarin ulama'i, haka mafi yawan malamai suka ce, ka abi hanifata wa shafi'i wa ahmada, kuma al-imamu abu hanifata nu'man ibn thabit da al-imamu muhammad ibn idris shafi'i da al-imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al-jami' wa ghairihim, da wasunsu. Wa hadha ma'ana qawlillahi ta'ala, wannan shine abinda Allah yake nufi a inda yace au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilafin, ko kuma a yanke hannayensu da kafafunsu bisa sassabawa. Yuqta'u al-yadu allati yabtishu biha, za a yanke hannun da yake kai farmaki da ita, war rijlu allati yamshi alaiha, da kafar da yake tafiya akai, wa tuhsamu yaduhu wa rijluhu bizayt almughli, sai kuma a soye hannun a tsayi da zubar jinin, wanda za a saka hannun ko kafar, bayan an datse hannun ko an datse kafar, za a saka gundulmin a cikin mai wanda yake yana tafasa, shine almughli, wa nahwi, ko wani abu makamancin shi wanda zai kona wajen ya hana jini zuba, liyanhasima damu, domin jini ya tsaya wala ya khuruj, kai ci gaba da fita, litafdi ila talafihi, don kuma hakan ya zama ya kai zuwa ga an lalata hannun kenan ko kafar yadda ba za a iya gyara su ba. Wa kazalika tuhsamu yadu sariq bizayt, hakanan hannun ainihin wato barawo shi ma haka za mu shi. To a daidai nan al-Sheikh al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah a cikin sharhin da ya wannan littafi wani ta'aliki yake cewa anan akwai mas'ala guda biyu, al-ula ta daya fi waqtin al-hadir, Uthaymeen yace a zamanin da muke rayuwa, yujadu ashiya li ikasid dami ghayr hadha, akwai abubuwa waɗanda za su tsaye da jini ba sai an saka a cikin mai soyayye ba, fa hal nasta'miluha, to ko ya halasta mai amfani da hanyoyin tsaye da jini sanannu a likitance? Aljawabu, Uthaymeen yace nasta'miluha wala budda, i za mu amfani da ita babu makawa, li anna al-ulama zakaru dhalika wasilatan li ikasid dami, domin malamai sun ambaci wannan soyawa a cikin man ne a matsayin hanyar tsai da jini, ba wai wani bangare ne na ukubar ba, walaysa indahum siwahu, a wancan lokacin ba su da wata dabara sai wannan, amma al'an fa hunaka asbabun kathira biduni hadha ta'dhib, yace amma a yanzu akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan matsala ba tare da wannan azabtawa ba. Asaniya, hanya ta biyu, matsala ta biyu, hal yubannat هذا الرجل عند قطع يده, shin za a yi ma wannan mutumi anesthesia, shine al-band, ai mushi anesthesia, ma'ana mushi allura wadda take kashe zafi, ai takdirin sa a fidda shi daga hayyacin sa, mushi allura wadda za ta sa ba zai ji zafi ba a daidai san da ake, shin ayi wannan kamar da a zamanin nan idan za a yi mutum amputation a asibiti na hannu ko kafa ko wata gaba, to za a saka shi ta tasir al-mukhaddar, za a sa shi zama an mishi allura wadda za a mishi a cikin nakasar za ta dauke rayuwarsa temporarily, bai san abin da ake yi ba, da haka ba zai ji wannan uban zafin da zai ji idan da yana sana ba, to ko ya halasta ai haka, inda qat'i yadihi aw rijlihi, wajen yake hannu ko kafa, aw la yubannaj, yace ko kuma ba a yi ba, li yazukal alam, dan ya dandani zafin, wal jawab annan sai Uthaymeen yace annahu yubannaj illa fi qisas, za a yi in ba qisasi bane, za a yi mishi anesthesia idan ba qisasi bane, qisasi saboda ana so ne ya ji zafi irin yadda wanda aka yi wa ta'addancin ya ji zafi, amma sauran hukunci ne kawai, to za a iya amfani da anesthesia, anesthetic allura da za ta hana shi jin zafi ko zolakin ko wani makamancin sa, gurgurdan dai bukata, gurgurdan abin da likitoci suka gani, almishi dose din da ake ganin zai tsaida ainihin wato wannan zafi, ayi mishi lahiyala. Wannan maganar al-Allama kenan, Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a cikin sharhin sa a shafi na 235, wallahu a'lam, wa hadha al-qadr kad yakunu azjaru min al-qatl, yace kaga wannan abinda za a yi musu na cire hannu da kafa, to ala ya fi tsorata su da firgita su fiye da a ce an kashe, fa innal a'raba, domin su mutanen ƙauye barayi da suke a ƙauyuka, wa fasaqatal jundi, da mutanen banza a cikin sojoji kamar da muka ji a wancan karatun, wa ghairuhum, da wasu su daga cikin bata gari, waɗannan bata gari cikin mutanen ƙauye da cikin jami'an tsaro da cikin sauran mutane, idza ra'au da'iman bainahum man huwa maqtu'ul yadi war rijli, idan kullun suna ganin wani yana yawo a cikin su an yanke hannu daya an yanke kafa daya, tazakkaru bidhalika jurmuhu fartada'u, za su dinga tuna laifin da yayi kuma za su dinga jin tsoro kullum, bi khilafil qatl, sabanin kisa, fa innahu qad yunsa, in aka kashe wani a cikin su kawai yanzu suka jawo shi suka ga bakin ciki suka ji damuwa za su manta su cigaba da abin da suke yi bayan lokaci gangani, amma abin da suke gani kullum na mara hannu mara kaza, to wannan za su cigaba da ganin shi suna ainihin wato jin tsoro. وقد يؤثر يتشي وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف كما لا يسامون وان وان دي يكي دا يكي جي جي دا كنش أتكين قرأ يكي دا نفس أبية يكي دا proud proud personality ينا جن pride ينا جن إزا دا جبيرنش ينا جني شي دا أتي أن ينكي مشحنو دا كفا تداري متو فإيرو وانا فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله فإيرو وانا سيا كشي شدن sai yanki hamda kafa dan ya fi jin bakin ciki da damuwa a mishi nakala ina fata mun fahimci wannan da kyau domin akwai mutane da dama wanda za su fi ganin ya fi sauki a ce an kashe su fiye da a ce an ainihin wato yanki an yanki musu kafa da hannu sun zama nakasassu to irin waɗannan sai a ki kashe din sai a musu abin da za su ji nakasa tare da su amma idza shahru silaha wa lam yaqtulu nafsan wa lam ya'khudhu malan ثم أغمدوه وحاربوا أو تركوا الحرابة فإنهم ينفون يتي أما إذا ما تكو بيكوس كفتر مكاني كوس كفتر بس أما حالا كشكوا با بس أما حالا كربندو كيا با سنبتد مكاما سيسكا ميرشي تكين جدنسا سكا روغا دا قدو سكا بويا كو أكب كوريسو أو تركوا الحرابة كو سكا دينا وانا أينهم واتو حركة باشي فإنهم ينفون أن كاما ستوزا أكوريس دا غريني فكيلا وسكة نفيهم أبن لا يكن في دا نفي تشريدهم فلا يتركون يأون في البلد زا أكوريس بذا أبس ذنع وننقرن با في بلدهم وكيلا وسكة هو حبسهم نفينا نفن أكاما سأكل ساقرين ياري وكيلا وسكة هو ما يراه الإمام أصله من نفي أو حبس أو نحو ذلك شيني دا أبن دا شوغبا يبقني يغيا فداتيوا نائنهم كورس daga gari ko kulle sa gidan yari ko wani abu makamancin wannan wal qatlul mashru'u malan yace kisa wadda shari'a tace ayi huwa darbur raqaba bisayfi wa nahwi ina asara wuyan su da takobi ko wani makami kamar takobi yana zalika awha anwa'il qatl saboda wannan shine mafi sauri awha bi ma'ana asra wa anwa'il qatl shine mafi sauri وكذلك شرع الله قتل ما يباه قتله من الآدميين والبهائم هكا الله يشرع أنت أينهم واتو أبن ديكي أكشي من الله يحلست أكشي وني تكن متاني كو تكن دبوبيتو هكا الله يشرع أنت أي مسا إذا قدر عليه على هذا الوجه لن أنسى مسكاما شعبي ساكا لن أدني أنكاما شعبتو أبن رامشي كنا ko dabba ce ta farauta an kama ta a hannu to abin da za mu ta kenan ba za a bi wani hanyar kisa irin wanda kafirai suke yi kamar yadda suke yin za su kashe dabbobi su dinga kwala musu guduma aka ko su saka su a wuta da rayuwar su ko irin abin da mutane suke yi na ainihin wato a bar shi har sai ya mutu dan wahala ko a sassara shi da ran shi to duk wannan idan an iya kamawa ba za a yi haka ba amma idan a farauta ne aka ji farauta za a iya kashewa ko dabba da ta zama ta haukace ta ki zama lafiya za a iya kashe ta ta wata hanya da ta sawwaka sai yace idza qudira alayha hadha alwajh wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama manzo Allah yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurih dhabihatahu nabi sallallahu alayhi wa sallama yake cewa a cikin hadisin da al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban da Baihaqi ta hanyar sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ta hanyoyi daban-daban wanda hadisi ne wanda yake idan an harhada hanyoyin shi malamai suna ganin insha Allah ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay sorry wannan hadisin Shaddad dan Aus ne radiyallahu anhu ba wancan da nake fada bane yana cikin sahih Muslim hadisin Shaddad dan Aus ne yana cikin sahih Muslim ingantaccen hadisi ne babu kura a kansa inna Allah kataba al-ihsana lalle Allah ya kataba bi ma'ana amara bil ihsan ya umarni da a kyautata Allah ya umarni da a kyautata a wajen mene yace ala kulli shay'in akan komai idan za a kashe shi komai sai za ka tantun da ku kisa fa ahsinul qitla ku kyautata kisa sai za ba ta da ku yanka fa ahsinul dhabha ku ta yanka wal yuhidd ahadukum shafarata tayanku ya wasa wukarsa waliyureh zabihata ya hutar da abinda zai yanka rawahu muslim hadisin hadisar dan aus to can farko da yace inna allaha kataba kamar yadda muka ambata ai amara kamar yadda yace wa katabna alaihim fiya annan nasu bin zai amarna al ihsan daga cikin abin da yake cewa al ihsan a wannan yanayi kamar yadda abin nan yake a cikin littafin al mufhim bi ma ashkala min talkhis muslim na al qurtubi rahmatullahi alaihi yace wato wannan ihsani abin da ake shi shine al ihkam wal ikmal a cika abin da ya kamata a yi shi da kyau kuma wannan yana nuni zuwa ga umarni da cewa duk abin da mutum zai ya zama ya iya shi in ya zama yanka ma aka ce sai an kyauta duk abin da aka shara tana umarnika da ka tsaya ka iya abin yadda ya kamata ka zama kana cikin shi keke da keke Qurtubi yake cewa wannan ihsanin yana dauke da abubuwa da yawa na farko yace a yanka ta bila unfin sar'i kada a zo kada dabba a kada ita da karfin tsiya a bata wahala irin abinda mahauta suke din na ai ta jigata ta sai kafa a kada ita za a kada ita cikin nasuwa ne yace kuma sannan kuma kada mutum ya ja dabbar daga wani wuri zuwa wani wuri a kasa ya dinka canta ki haka sannan a san cewa falala Allah shi ta halasta a ci sannan a yanke waɗannan jijiyoyi da makogwaro yace sannan kuma a tautata niyya cewa Allah ne ya halasta sannan ka lal kibla sannan kira sunan Allah da sarauban da ya ambata wannan duk suna cikin abin da suke daukar ma'anar ihsani a wajen yankawa daga cikin su aka ce kamar da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance kamar da yake cikin mugunin Ibn Qudama cewa ya yana hana a yanka dabba wata a gaban wata shi ma baya matsayin kyautatawa za a yanka dabbobi da yawa kaji ko tumaki ko makamantansu ya zama suna kallon junansu ana kamowa ana yanka su babu kyau kuma a dinga gaya musu cewa ba a yanka ku duk shi ma babu kyau dole ne cikin kyautatawa haka nan za a samu maganganu da suke kama da wannan a cikin littafin sharhu sunna na al-bahwi to fa idza qataltum fa ahsinul qitla in kuka zo kisa ku kyautata al-qitla ai hay'atul qatl domin al-qitla kaman al-jilsa ay hay'atul julus haka al-mishya ay hay'atul mashi wa idza dhabhtum za ku yanka dabba fa ahsinul dhabha ku adh-dhabh aw da riwaya ku kyautata yanayin yankan ko abun yankan wal hidda ahdukum shafarata da yanku ya kokari wanda zai yanka ya kokari ya gyara wukarsa to aka ce wajen yanka wajen gyara wuka ma ba a so ayi a gaban dabba duka malamai suka faɗa haka in banda malikiya suka ce babu laifi musamman da suka faɗa game da yanka dabba a gaban yawuwata wali yurih dabihatahu ya hutar da dabbar da zai yanka ko mutumin da za a kashe ya zama lokaci guda an fitar da ran shi ba tare da ya sha wahala ba rawahu muslim wa qala kuma aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan hadisi da makanta na sai na sai muslim Imam an-Nawawi da yake sharhi shi yake cewa wannan hadisin yana daga cikin min al-ahadith al-jami'a li qawaid al-islam yana daga cikin hadisan da suka tattara ka'idojin musulunci na tausayi kallon ka gafa abinda aka halasta aka ce a yanka dan ashi naman layya ko na yau da kullun ko na hakika ko na menene amma aka ce ai mushi da tausayi wani yana daga cikin qawaid amma inji ainihin wato Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi وقال ما لا يتي كما انشي من زالة صلى الله عليه وسلم يتي إنا أفى الناس كتلة أهل الإيمان للي ما فيها واند سكف كواين سوكي وزن كسا سوني مؤمني وانا شين عليه سندنا وهم يدع زنا عم بتي تخريج انسا وزن وانشان مسلم نشي وانا لما محمد يفتد شي دا أبو داود دا ابن ماجا دا ابن حبانا دا بيها كي اتكن سنن الكبير دا وسما ورن دا باسوبا كما الإمام الدار قطني اتكن العلل dukkanin su fitar da shi ta hanyar sahabi Abdullahi dan Mas'ud kuma Sheikhul Albani ya rawaita wannan hadisi a cikin Adh-Dha'ifa a lamba na 1232 kamar yadda yake cikin littafin nashi da haka hadisi wannan bai tabbata ba wallahu a'lam sai ya ce wa fasdul ga wata gaba wa amma salbu to cewa da aka yi au yusallabu ko a kere su ya ce almazkur da aka ambata fa huwa shine raf'uhum sai a daga su ala makalin arin a rataye gawokin su akan wani waje sama da ya rahumun nasu don mutane su gansu wayushtahiru amruhum don labarin su ya kai ko ina saboda sauran mutane su tsorata su firgita kuma wanda suke cikin tsoro na cewa nan sun dame su su shiga amincin cewa alhamdulillah yanzu waɗannan barayi ba ruwanmu da su malai ya ci gaba da cewa wa huwa ba'd al-qatl, za a yi wannan daurin ne bayan an gama kisa, gawakin za a kere su. Inda jumhurul ulama, agun mafi yawan malamai, waminhum man qala yuslabuna thumma yuqtaluna, wasu kuma suka ce sai an fara kere su sannan za a kashe su suna kere akan bishiya, akan ko akan abin nan itace ko makamantan shi ko dai duk wurin da anan ne aka kere su. Ina fata mun fahimci wannan. To yace wa kad jawwaza ba'd al-fuqaha qatlahum bi ghayri sayf, wasu malamai sun halasta cewa za a kashe su da abin da ba takobi ba, kamar a harbe su da bindiga, abin da firing squad ko makamantan su. Hatta qala ba'dhum, wasu ma suka ce yutrakuna ala al-makan al-ali hatta yamutu hatfa unufihim bila qatl, kawai za a kere su ne a bar su a sama da ransu har wahala da yunwa da bala'i da rana da iska ta kashe su. Wasu haka malamai, wasu malamai suka ce amma tamsilu fil qatl, amma yin musula ai kata kata a wulakanta gawa a ci mata mutunci ko a dadda tsata ko ai mata wani abu dai na rashin mutuntawa, fala yajuzu illa ala wajhi al-qisasi, to baya halasta sai in qisasi ne, sai in ramuwa ne, ma'ana wanda yayi irin haka ma wani wanda bai jibbe kani ba, to shi ma za iya mishi a matsayin qisasi. Wa kad qala imran ibn husayn radiyallahu anhu, imran yake cewa ma khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai taba mana huduba ba, bai taba yi mana wata huduba ba, illa amarna bis sadaqati wa nahana anil musla, faci sai ya umarce mu da sadaka kuma ya hana mu daga musla. Malamai suka ce wannan a zahiri hudubun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne da an je gun jihadi, yakan musu tuni kullun akan cewa kada su yi musula, kada in sun zo kisa su ci mutuncin gawa. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa, da Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Musaddarak, da Abu al-Qasim al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir, da wasu su kaman al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi ya fitar da wata riwaya daga Jarir irin wannan. Haka nan al-Imam al-Haythami a cikin Majmu' az-Zawaid yake cewa rijalu ahmada rijalu sahih, yace mazajin Imam Ahmad a cikin wannan hadisi mazaje ne na ingantawa. Haka nan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujalladi na 7 ya karfafa wannan isnadi, kuma hadisi ya da shawahidi da yawa da suke karfafa shi. Wallahu a'lam. Wannan hadisi yana nuni zuwa ga haramcin yin musula da kuma maimaita hakan saboda girman al'amarin. Hatta al-kuffar idza qatalnahum fa inna la numassilu bihim ba'd al-qatl, malai yace hatta kafirai idan aka kashe su to ba za a ci mutuncin gawar su bayan an kashe ba, wala najda'u anfahum, ba za mu sassare hancinsu ba wa adhanahum da kunnuwansu, wala nabqaru butunahum, ba za a fasa cikin su ba, illa an yakunu fa'alu zalika bina, sai in su ma sun mana irin haka za a yi kisasi ne, ramuwa ne. فَنَفْعَلُ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا, to anan zamu iya musu irin abin da suka yi. وَتَرْكُ أَفْضَل, amma barin haka kar a maimaita musu irin wannan mummunan kisa shi yafi. Kama qala Allah ta'ala, kuma da Allah yake cewa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin, yace idan wa in aqabtum, idan an muku hukuma fa'aqibu, kuma ku mai da hukuma da muslima uqibtum bi, da irin hukumar da aka yi muku. Wala in sabartum, da za ku yi hakuri da huwa khairun lis-sabirina, to shi hakuri shi yafi amma ga masu hakurin, wanda ba masu hakuri ba za su iya yi ba. Wannan aya akwai asar da suka nuna ta sauka ne game da sha'anin Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu, wanda aka ce an kashe shi an mishi musula shi da wasu shuhada a Uhud, Imam Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa in muka samu dama a kansu sai na musu kaca kaca, irin yadda iska ta kaca kaca da adawa. Shine sai Allah saukar da wannan aya nan na mishi cewa ga abin da ya kamata yi, amma yin hakuri shi yafi. Duk da yake hadisan da suka zo game da wannan mas'ala suna da matsala ta fuskar isnadojin su, akwai marasilu, akwai waɗanda suke ba su inganta ba, za mu ji malam zai magana akan wasu daga cikin su a gaba insha Allah. Haka wannan aya tana zuwa tana nuni zuwa ga ainihin wato halastin ramuwa din. To sai dai wata fahimta da ya kamata a gyara a nan shine, shin wannan yana nufin duk sanda wani ya cuce ka idan ka tashi kai ma sai ka cuce shi ba abin da take nufi kira za a rama cutar da yi ba wai kai ma kai irin cutar da ba a ce ya maka sata misali sai ka je ka mai sata ko yi ma yaka tadi ka je ka mai shi tadi ko ya ci amanar ka ka je ka ci amanar shi ba haka ake yi ba a mishi hukunci gurgudan abin da yi domin Allah sai sama hadisi yana cewa addil amanata ila man itamana ka wala takun man khanaka kamar da amana izuwa ga wanda ya baka amana amma kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka haka ai ba ta nufin abin nan irin abin da Larabawa suke cewa bane alkailu bi kailaini wanda ya maka kayan kara kamar da yace ba haka ai take ne ina fata mun fahimci wannan ɗan uwa to ai tana duni izuwa ga kokarin ai hakuri to sannan ai tana nuni izuwa ga attamasul fil qatl a dinga kisa irin yadda akai daidai yace bi misli ma uqibtum bi to wani abu da ya kamata mu kula da shi a wajen lafazin ayar kaga da aka ce in aqabtum idan an muku punishment to wannan na farkon ba punishment din da lafazin ke nufi ake nufi ana nufin al'aziyya idan an ci mutuncin ku wannan shi ake cewa al-mushakalal lafziyya akwai shi da yawa a alqur'ani kaga abinda akai ma na farkon da aka cutar da shi ai ba horo ne ba hukunci bane zalunci ne amma ka kira shi da uquba dan ya dace da zubin ayar aka ce aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum kaga da farkon nan da ta karshen nan suna nufin ai fa aqibu bi misli ma zulimtum wa in zulimtum fa aqibu bi misli ma zulimtum to sai aka duk mai da su duka aqabtum aqabtum uqibtum shi yake cewa al mushakala lafziya kaman waje za'u sayyi'atin sayyi'atun misluha da irin fadin Allah wa makaru wa makarallah haka Allahu yastahzi'u bihim da suke cewa inna ma nahnu mustahzi'un sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim kaga ba irin abin da suka yi Allah yake ba haka wannan yana nufin aziyya ce ta farko din shi yake cewa al mushakala lafziya kamar yadda malaman balaga suke fadi to kamar yadda muka ambata akwai ayoyi da suke dinga irin wannan hukunci shine kamar yadda za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ta cikin sotin nahli kenan ko da kuma irin fadin Allah wal juruhu qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu ta cikin maida jima rauni da akai ma wani to a arama gurgudan raunin da aka ji amma sai Allah ya ce wanda yayi sadaka ya hakura ya barwa Allah to ya zama kafara ga nashi zunuban shine inda Allah yake cewa ha ila wasbir wa ma sabaruka illa billah kai hakuri in an cutar da kai amma hakurinka ba kar ka yi dan komai sai dan Allah Allah ka bamu siffar hakuri kila malam yace innaha nazalat an ce wannan aya ta sauka ne lamma masalul mushrikuna bi hamza yayin da kafirai suka ci mutuncin gawar hamza dan abdul muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi min shuhada'i uhud shi da waninsa daga cikin shuhada'u a ainihin ma'araka ta uhud kamar yadda aka sani a uhud Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da ainihin kisa da aka yi musu aka karkashi da dama daga cikinsu to faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la in azfarani Allahu bihim la umassilanna bi dhifai ma masalu bina in Allah ya bani nasara akan su sai nayi wato musu musulmankin abin da suka yi mana wannan riwaya tana cikin littafin al-musaddaq al-sahihain na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da kuma al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani da kuma littafin al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal na Ibn Adi al-Jurjani a cikin mujalladin sa na hudu kenan da wasu malaman waɗanda ba wannan ba kaman al-Imam al-Bazzar a cikin musnadin sa kaman Ibn Kathirin ya kawo wasu daga cikin riwayoyin a cikin tafsirin sa cikin mujalladi na hudu haka akwai riwaya daga Abu Ubay dan Ka'ab wanda ke cikin Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal to ta hanyoyi da dama dai zuwa ga Abu Huraira yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana lamma ra'a Hamzata qad musila bihi sai yake cewa wallahi wa amma wallahi la umassilanna bi 70 minhum sai na musu musula su 70 to haka abin da yazo a lafazin kenan sai dai wannan hadisi da dukkan hanyoyin sa hadisi ne wanda yake ko dai ka taran mursali ne kamar riwayar binnan Ibn Abba binnan kaman riwaya da ke cikin Musnad na Bazzar kamar yadda kuma shi Ibn Kathir ya kawo ko ka tara kuma wanda yake ba Musnad ba mursali ba a cikin isnadin akwai Salih Ibn Bashir al-Murri wanda kuma mai rauni ne kwarai wannan mutumi kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na 7 yake cewa isnaduhu fihi da'af daka zaka ga ma al-Hafiz al-Haythami shi ma a cikin Majma'uz Zawaid cikin mujalladi na 6 ya rawaita wannan riwaya wanda ya tabbatar da cewa tana da rauni wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa fa anzalallahu ta'ala fa anzalallahu hadhihi al-ayata sai Allah ya saukar da wannan aya wa in kanat qad nazalat qabla zalika bi makka ko da yake ayat ta taba sauka kafin nan a makka amma da wannan abun ya faru sai aka sake saukar da ita dama kuma qur'ani yana da irin wannan salan a saukar da wata aya idan wata mas'ala ta sake bayyana sai a sake dawo da ayar me yasa kaman a zahiri malam ya tafiya zuwa ga masu ganin cewa wannan aya fa in aqabtum aqibu bi misli ma uqibtum bihi aya ce dake cikin suratul nahl ko kuma sura ce makkiya da aka sake saukar da ita ne aka yi ba ita ce ta sauka a matsayin sabuwar hukunci a wannan ba wallahu alam wa in kana kanzalat qabla zalika bi makka misli qawli ko da yake ta riga ta sauka a makka kamar fadin Allah wa yasalluka an ruh qul ruhu min amri rabbi kana tambaye ka game da ruhi game da rai kulli ruhu min amri rabbi kace musu rai wani al'amari ne na ubangiji na kuma utitu min al-ilmi illa qalila ba a baku wani ilimi ba sai kada wannan aya ta sauka a makka tare da sauran ayoyi cikin suratu al-isra daga baya saboda tambayar an yi ta a can yahudawa suka zuga qurayshawa suka ce ku je kuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya in ya iya baku amsa manzo ne in bai iya baku gane ƙarya yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bada amsa duk da haka ba su yi imani ba kuma da aka zawo madina sai suka sake zuwa kuma suka sake maimaita wannan tambaya sai aka sake saukan musu da wannan dai ayar aka ce ai ita ce dai hujjar ne to haka yace wa qawlu da irin fadin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati wa aqimis salata ka tsaida sallah tarafayn nahari a gefen dare guda biyu ma'ana asuba kenan da magriba wa zulafan min al-layli da kuma cikin dare wato isha'i kenan wannan aya ce take magana akan lokutan sallah amma a dunkule take magana akan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at sai zama kenan aqimis salata da tarafayn nahari asuba da kuma wazulafan min al-layli tarafun nahar na safi shine asuba wazulafan min al-layli shine magriba da isha da tarafayn nahari ɗayan bangaren na ranar shine azhar da al-asr azhar al-asr shine a ɗayan bangaren gefen rana wato intagota kenan sannan ta fito kuma ko kafin ta fito shine asuba sannan zulafan min al-layli kuma magriba da isha haka malamai suka ce yadda za a fitar da lokutan sallah guda biyar a ciki a dunkule wanda haka yana nuni zuwa ga ishara zuwa ga yiwuwar yin guda biyun a lokaci daya wanda suke taraf na rana da wanda suke cikin zulfan min al-layli tun daga shi sun hada akan lokaci wallahu alam ba shine muqaddiyat tattaunawa ba to ita ma wannan aya ta sauka a makka farkon san da aka fara umarni da salloli a cikin sutuhud daga baya kuma aka sake saukar da ita bayan an dawo madina da aka sake wato abin nan cika salloli suka zama complete وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة ثوب يقتلي الخطاب فأنزلت مرة ثانية يتيري دي وسو آيوي إرئيرا وطن واتو وطن دا أكا سو كدسو أمكة سان ننكما وانا أبي يبارو وان دي هكو انت أنا بكات إرم وان ننكراتن سي أكا ساكي سو كد إتا سو كوا كرو نبيو كما يدى أكا سابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce bal nasbiru a zamu yi hakuri da aka ce mishi wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin idan kun yi hakuri to yafi alkhairi ga masu hakuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zamu yi hakuri to ya kai ahlus sunna wanda kake cewa kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kana tutiyar ma kai kana bin tafarkin shi ne da shi da ƴan mazan jiya sahabban shi da tabi'ai ya kaji annabi ya zaba al-afdal shine hakuri in me yasa kai maka ne yace kai hakuri kace ba za ka yi ba dan me yasa ke in yar uwarki ko danki ko kishi yake ko mai gidanki ya miki lafi yace maka ne ki hakuri ki rantsi da Allah ki rantsi da abin da zai kashe ki cewa ba za ki iya ba mai daga cikin halin mutanen kirki suna hakuri ne suna ahuwa suna kauda kai ba sa gori ba sa gaba ba sa kin yafe ma wanda ya musu lafi Allah ka bamu zuciya mai fadin kirji da mu ringa yafe ma junan mu lafukan wa fi sahih muslim an buraida ibn al-husaybi qala قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا daga wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shine hadisi 1731 a cikin sahihu muslim daga sahabi buraida ibn al-husayb ibn abdullah al-aslami wani babban sahabi daga cikin gwarazan sahabbai komandojin yaki ya musulunta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar zuwa hijira amma bai zo ya dawo madina bai ci gaba da zama a cikin mutanen shi har sai daga baya bu da haka bai halarci ma badar ba amma ya halarci fatuhu makka da hudda ainihin Hudaybiya da ainihin makamantan su kuma yana daga cikin masu rike da tuta ranar fatu makka sahabi ne wanda yake bawan Allah mai tsoron Allah mai kunya yana cewa ranar da aka yi Khaybara yana daga cikin da suka hau kan tudu din nan yace amma wala ahsibu anni aznabtu fil islami dhanban mithlahu wannan abin da nayi har aka gan na shahara aka yi ta labari na yace bana jin a musulunci nayi wani laifi da yake girman wannan laifin a cikin zuciyata da ma'ana saboda yadda su suke gudun shahara suke gudun a san su bayan yadda mutane ne suke neman fans suke neman wato wanda za su dinga following din su wanda za su dinga liking din post din su wanda za su dinga sharing wanda za su dinga reposting kowa da moshi idan ya aje wata magana a waje to ta yadu kowa ya ji ta a ce yana da miliyoyi ko dubban magoya baya matsayin shi na dan drama ko mawaki ko marubuci ko dan jarida ko activist ko kuma ma har abin ya tsallaka daga kan irin waɗannan mata masu waka ko mashahure ko marubuta ko bloggers har ya kai kuma ga kan malamai da masu tafsiri da masana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dar al-fasad fil barri wal bahri Allah ka tsare a takaice Buraida yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ba'atha amiran idan zai tura da wani komanda ala sariyatin wanda zai jagoranci wata irin runduna au jayshin ko wasu sojoji au sahu fi khassati nafsi zai mishi wasiya ta musamman bi taqwallah ta'ala cewa ya ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ubayman ma'ahu minal muslimina khairan sannan kuma ya ji tsoron Allah yayi musulmi yayi kyautata ma musulmin da suke tare da shi annabi zai mishi wasiya shi kadai kuma ya mishi tare da musulmai sun mai kudu sannan ya ce musu ugubu bismillah to ku yaki da sunan Allah wala wa fi sabilillah ku yaki dan Allah waqtulu man kaf waqtulu man kafara billah ku kashe wanda suka kafircewa Allah wala taglu kada ku yi gululi satan dukiyan ganima kafin araba wala tagdiru kada ku yi yaudara in an yi aminci da ku ko an yarjejeniya ku dawo ku yaudara ya saba wa halin musulmai wala tumassilu kar ku wulakanta gawawwaki wala taqtulu walidan kar ku kashe yara kanana duk wannan yana daga cikin abin da ake man musulmi wasiya da shi saboda binnan karama da mutunci da sanin ya kamata sai malam ya ci gaba da cewa wa qatana za al'aimatu fi ba'di anwa'il qatli kat tahriki bin nari inda shiddati dhunubi وجوزه بعضهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بتحريك ناس من المرتدين وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرك المغالية الذين ادعوا الإلهية ومنعه آخرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من النهي أن تحريك من كان أمر بتحريكه malin ya ci gaba da cewa sai kuma waqatana za'a al-a'immatu hakika malamai sun yi jayayya da junan su sun yi munaza'a sun yi sabani game da mene game da ainihin wato fi ba'di anwa'il katli game da wasu nau'o'i na kisa ko wasu nau'o'i na hanyoyin kisa mun ji cewa asalin kisa shine a kashe ta hanyar yankawa a yanka wuya da wuka to idan kuma ana iya yin banda wannan ana iya yin wato ana iya yi ta wata hanya wacce ba wuka ba amma wadda take muriha ba ta da matsala in ba wannan ba fa to sai kuma a kisa ta hanyar konawa da wuta to shine wanda ake da sabani akan su saboda akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo da hanawa game da haka alal misali kamar hadisin da ishara anan cewa daga Abu Hurairah ba sanar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin fa qala in wajadtum fulana wa fulana fa ahriquhuma bin nari in kuka ga wani da wani ku kona su da wuta ana ciki kuma sai manzo Allah ya rauce a inni amartukum an tahriqu fulana wa fulana wa inna an-nara la yu'adhibu biha illa Allah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma idan kun ga na da na ce muku ku yi ku kashe ku to idan kun gansu karo kashi saboda wuta ba wanda yake azaba da ita in ba Allah ba sai aka hana daga nan to aka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi da kanshi ina fata mun fahimci wannan to dan haka amma kuma sai aka samu wasu daga cikin magabata sun yi to shine abin da zai fada mana anan da yake cewa wa qattana al-ayyin mutu fi ba'd anwa'il qatl hakika wato malamai sun yi sabani game da nau'o'in kisa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallad na 6 ya kawo wannan magana inda yake cewa talafa salafu fi tahriki fakariha zalika Umar ibn Abbas wa ghayruhuma mutlaqan an samu da Umar da Ibn Abbas da wasu malamai cikin salaf sun ki wannan kai tsaye yake cewa sawa'un kana zalika bi sabbi kufrin aw fi hali muqatalatin aw kana qisasan suka ce shin mutun yayi kafirci ne ko a wurin yaki ne a ce a kunna magari wuta ko kuma qisasi ne duka bai halasta ba wa jazahu Ali wa Khalid ibn al-Walid wa ghayruhum yana zarin yace da Ali da Khalid ibn al-Walid sun hana abu su kuma ajaza sun halasta kenan to waɗanda suka haramta kai ɗaya daga cikin su mun ji waɗancan kuma ga Bukhari shi ma yayi babu yake cewa babu la yu'azzabu bi azabi ba a azaba da wata azaba ba a azaba da irin azaba Allah akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud shi ma yake ba da labarin cewa mun kasance cikin wata tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gun wani buƙatar shi sai muka ga wani jan wuta sai muka tafi wajen sai ga wuta tana ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa wane ne wato wani yaje ya kwashe wata abin nan wata wasu ƴaƴan tantabara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta cikin hayyaci cikin tashin hankali yake cewa wane ne wanda manfaja habibi waladiha ruddu waladaha ilaiha kuma mata da danta sai ya ga kuma wani gidan tururuwa an kona shi da wuta sai ce man harraka hadhihi muka ce mu ne sai ce innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin nari illa rabbun nari wannan ya cikin sunan Abu Dawud da isnadi tabbatacce da kuma daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'adhibu bi azabillah yana cikin Bukhari shi ma to su kuma waɗanda suke ganin ya halasta sun kawo maganganu waɗanda suka kafa hujja da su kamar hadisin Urayliyin din can da kuma Khalid ibn al-Walid ya kona wasu daga cikin Ahlur Ridda da kuma wasu daga cikin malaman Madina kamar Auza'i ma yana daga cikin su malaman kasan Makka da Yesu sai sauri sun bada halaccin da ya kona hisnu na kafirai idan suka shiga suka buye a ciki akwai riwaya da ke cikin Musnadul Mujam at-Tabarani daga Mu'azu da Abu Musa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama cewa su je su kira mutane su je su yi wa'azi kuma sun yi amfani da wannan yanayi din in ba na manta ba lafazin hadisin cewa anna nabi sallallahu alaihi wasallam amarahuma an yu'liman nas fa zara mu'adh aba musa fa idha indahu rajulun muwaffaqun bil hadidi fa qala ya akhi au ba'asta tu'adhibu an-nas au bu'ista tu'adhibu an-nas inma bu'isna nu'allimuhum dinahum wa na'muruhum bima yanfa'uhum fa qala lahu aslim thumma kafara fa qala wallazi ba'asa muhammadan bil haqqi la abrahu hatta uharrikahu bin nari fa ata bi haqqin fa alhaba fihi an-nara fa katafahu wa tarahu fiha sun ji zasu yi wa'azi sai suka ce shi Abu Musa ya daura wani a gidansa sai Mu'adh ya ce mashi wa yake ka daure shi kai an tura kai wa'azi ka zo ka daura mutane yace wallahi in bai musulunta ba sai na kona shi kuma ya kona shi nan to wannan dai tattaunawa ce mai tsayi game da wannan mas'ala wasu suna kawo hujja da famani ta da alaikum fatadu alaihi bi muslima ta da alaikum da ire-iren su akwai dai maganganu da dama da malamai suka yi wallahu a'lam wanda dai abin da yafi dacewa shine a tsaya akan asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akai domin sahabbai wasu sun goyi bayan wannan sun goyi bayan wancan akwai ta'arudi tsakankanin maganganun su sayyidina ali ya kona kamar da zamu zo mu ji inda malam ya ambata anan wasu kuma sun ce a'a da makamantan su to dan haka dai abinda zai fi shine a tsaya akan abinda annabi ya tsaya domin duk sanda akai sabani ومختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وكما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن وانا منازع كما أنا كما أصلا ما كان الله تنشي ده ما كان منزل الله صلى الله عليه وسلم بما كان وسمه تانيبا نهاك قول أبو بوا ما سري درنسو بعدي دي بني سي إن وتا مسألة وتا بكاتا تاكي تاكاو ألوكتن إدن shugaba ko wani wanda yake wakilin sa yaga dacewa haka saboda wata maslaha yana iya yi amma ba wai dan asali ya halasta ba sai dan ya shiga wani kunci a halin yaki ko wani halin fitina ko wani yanayi amma dai ba konawa ba shine asali ba ba a kona mutum ba a mai azaba da wuta sawon a ce a kona shi a kashe shi irin yanda mutane suke a kama mutane a kama barawo ko wani ma ba barawo bane suspect ne kawai a sa mishi taya a kona shi wannan haramun ne ya saba wa sharar Allah ko kuma a ce yaro ya niki laifi a gida ki kama hannun shi ki sa a wuta ko ki sa a kan ayon ko a hostel azzaliman wato senior su dinga tsana wa yaran mutane wuta ko ayon a jikin jikin su duk wannan yana cikin zalunci da abin da yake haramun ba daidai bane Allah ubangiji shi kyauta to a take ce gashi nan matsalar malam ya takaita mana anan kware da yake cewa kattahriki bin nari inda shiddati dhunubi kaman konawa da wuta idan zunubin mutum ya tsanani فجوزه بعضهم وسكتي يا هلستا لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه امر بتحريك ناس من المرتدين سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق الله يقال ما سيدا يا بعد عمرني كما يدي cikin مصنف عبد الرزاق cewa خالد ابن الوليد ya kona wasu mutane cikin murtaddin kuma Abu Bakar ya goyi bayan shi akan haka haka nan wa kadhalika Ali ibn Abi Talib haka nan Ali ibn Abi Talib ya kona wadanda suke abin nan harraka al-mughaliya wanda suka wuce makadi da rawa game da kaunar shi suka ce allazi yad'u al-ilahiyya suka ce shi Allah ne kamar da yake cikin sahih bukhari falan mara yake cewa a cikin wakashi falan mara aitul amra amran munakkaran ajjattu nari wa da'utu kambara shi da naga al'amarin nasu ya kai barna barna ta kai mutuka sai na hura wutata kuma sai na kira kambar na ce to su dinga shiga suka dinga shiga kuma saboda kafir cewa ta su ta kai ta kawo suna shiga sai suna cewa to ai gashi nan ma ya tabbatar mana da shi ubangiji ne tunda gashi yana kona yana azaba da wuta Allah shi kyauta suka kara bata akan bata to sai malam ya ci gaba da cewa wa manahu akharuna wasu kuma suka ce babu kyau limaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam minan nahi an tahriki man kana amara bi tahriki saboda abinda muka ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga baya bayan ya umarni da a kona wasu kuma zai ce a na ce kuma kar a kona sai da ma umarnin shi na karshe shine hana konawa din ba tabbatar da konawa ba hana konawa din shine umarni na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya bayar dan haka kamar yadda muka ambata a gurguje ba shine asalin muhallin bahasi ba cewa wannan mas'ala tana komawa ne zuwa ga tsaya akan asalin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akai haramcin konawa da haramcin sa magari wuta ko kona individual ko kona wata wato dabba ko halitta kamar tururuwa ta shigo gidanka ba ya sa mata magani in ana bukata a kore ta amma kada a kona ta da wuta haka nan kada a kona yaro ko barawo ko wanda ya wani laifi a mai hukunci da wuta da dukkan nau'in ta sawa'un wuta ce balbal haka ko ruwan zafi ko wani karfe wanda ya zafi duka babu kyau shi sa hatta magani da ake da lalas makaruhi ne sai in an ya zama babu makawa akan shi a wannan zamanin abin da ya tada wannan fatawar ta dawo akai ta magana akan ta saboda an samu waɗannan ƴan da'ish yan boko haram din nan na kasar Urdun da Iraki waɗanda suke yaki na jihadi irin nasu din nan in taba kona wani pilot na jirgi na kasar Jordan kai ta kuma kokarin nuna cewa addini ne ke dawo da wannan labarin zaga malamin sun taimaka gangano akan shi a shekarun baya to ina ga saboda kullun lokaci bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.